gobe.
Daga murya Amurka a Washington DC.
Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin yau da gobe. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma a wasu kasashen na zangon FM a Nijar din da suka hada da radio amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya sauraron mu ne ta Alpha Radio. Kuma ana iya sauraron mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Hawwa Sharif. A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. Inda a yau 15 ga watan Nuwamba na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan batun ilimi, yadda masana ke kallon ilimi da matsalolin da iyaye da dalibai ke fuskanta a gwagwarmaya su ta neman ilimi da ma sauran batutuwa da suka shafi ilimin. Masu saurare, muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau za ku ji ƙarashin tattaunawar mu da malami a babbar kwalejin ilimi da ke Kano to dangane da ɗaliban da suka jingine karatunsu sakamakon ƙarin kuɗin karatu a manyan makarantun ilimi a Najeriya. Har ila yau muna tafa da ƙarashin wata tattaunawar da Malam Tijjani Muƙaddis dangane da yadda yake kallon sha'anin ilimi a Najeriya. Idan ya kwatanta da nan Amurka, inda a halin yanzu yake halartar wani horo a nan Amurkan da ma dai sauran batutuwa da suka shafi ilimi. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Kuma sauraro, sanin kowa ne da irin mahimmancin da ilimi ke da shi a rayuwar ɗan adam, da yadda ilimin kan kawo ci gaba a rayuwa ta kowace fuska aka ɗauka. Duk da dai wasu ɗalibai da dama a Najeriya sun jingina karatun nasu saboda ƙarin kuɗin karatu da hukumomi suka yi, ƙarin da ya sha ƙarfinsu ko na iyayensu, da ma wasu ɗaliban da halin rashi ya sa iyayen ba sa iya tura su makaranta. Duk da dai masana sun ba da shawarwari iri daban-daban domin ganin an samu mafita, kamar yadda za ku ji a cikin shirin. Da farko ga ƙarshen tattaunawar mu da Dr. Sanusi Umar, malami a babbar kwalejin ilimi da ke Kano, game da ɗaliban da suka jingina karatun nasu sakamakon ƙarin kuɗin karatu. Dr. Sanusi Umar, a matsayinka na malami na jami'a kuma masani a harkar ilimi, ya kake ganin rayuwar matasa musamman waɗanda suke manyan makarantun jami'o'i a Najeriya za ta kasance ganin cewa sakamakon ƙarin kuɗin karatu da aka yi a kusan dukkanin jami'o'in gwamnati a Najeriya kuɗin sun ƙaru da yawa, har wasu ɗalibai sun gaza biya ba su iya koma su ci gaba da karatunsu ba. Ya kake kallon wannan lamari musamman duba da ganin cewa mahimmancin ilimin nan a rayuwa da kuma faɗin da ake kullun cewa matasa su ne manyan gobe? Ya kake ganin matasan Najeriya sakamakon wannan al'amari?
To, damar matasan abubuwa da ya fi tattaru a kansu wato wajen rayuwarsu suna samun koma baya. To, an yi taɓa binciken harkar karatunsu, to kaga wato ya su ga wani hali ke na mawuyaci. Misali, in mutum yana jami'a zai biya wato kuɗin da aka yanka yanzu za a biya. To, misali in yana aji na ƙarshe, kaga wasu daga cikinsu in sun kasa biyan wannan kuɗi zai wuya a ce sun kai. Da yawa, misali in ba su biya ba, su kaga ba za su ƙarasa ba.
Mun ji cewa an ce kuɗin nan har ya kai kusan 300,000 ko ma fi, ga ya danganta ga abin da ɗalibi yake karantawa.
Zai ma iya yin haka, misali tunda ɗora da suka yi yanzu kamar gwaji suka yi, misali abinda yake nuna kenan. To, idan aka samu na wannan ya fi na baya, taruwar da za su yi su fita kaga zai gagara kenan samun fitar su zuwa wato su kammala karatunsu. To haka kaɗan da kaɗan wasu za su zama suna kaucewa ba sa karatu, to kaga za su ƙara yawan ɗaliban ko waɗanda suka yi kammala karatunsu da yawa ba su samu aiki ba, su ma za su zo su haɗu da su, ƙaruwa zai yi kuma hakika zai rage karsashin matasa wajen karatu in wannan ya faru. Sannan mutane za su koma watakil in sun iya sana'a, to kuma dama ita sana'a yana da kyau ma za a taimaka mutum ko za a ba shi tallafi, to ya zamanto yana kan wata sana'a ba wai kuɗin za a ba shi ba ko taimakon da za a masa domin ya fara, to mafi yawa kaga ba haka za su yi ba. To matasa maza da mata za su shiga wani hali wanda ba su taɓa shiga a rayuwarsu ba, haƙiƙa abin tsoro ne ga gaba ga rayuwa matasanmu.
To akwai wani abu da kake ganin ya kamata a ci illa gwamnati ta sake dubawa ko misali daga tarayya wanda ita ce ta kawo da wannan tsarin da ta ce ta janye tallafi akan sha'anin ilimi misali, ko kuma gwamnoni a jihohi a matakan jihohi na ganin cewa ba a bar ɗaliban nan suka zauna haka ba karatu ba, iyayensu ba sa iya biyan wannan kuɗi da aka ninninka ninkin maninkin musamman duba da yanayin tattalin arzikin da ake ciki a gidaje iyalai daban-daban.
To gwamnatoci da yawa a arewacin misali Najeriya ba sa iya ba damar kuɗi tuntunuwa suka soke taimaka musu wa junan ƴaƴansu karatu don ta samun tallafi ko scholarship ɗin da ake ciki. To daman in misali ƙarin nan da aka yi inda gaske ne gwamnati ita za ta lura da haƙƙin al'umma wajen neman ilimin ƴaƴansu, ai da sai ta fara ba da wato tallafin ko kuma wato bashin karatun kuɗin karatu kafin ta ƙirƙiro wannan ta ƙara. To kaga ba ta yi hakan ba. To ko da ma gwamnatoci da yawa a baya sun ma daina kula kaga za wa ɗalibai kuɗin karatu da kansu suke yi mai kwabo mai ɗari, iyaye mata da maza iyaye su ne suke ɗaukar nan ƴaƴansu wajen karatu. To daman ma tun daga firamare sakandare da kuma irin waɗannan manyan jami'o'i duk an bar wa iyaye harkar kaɗan ne abin da gwamnati in ma har tana yi za a ci ta yi. Saboda haka idan gwamnati da gaske take ai sai ta fara ba da wani tallafi mai ƙarfi kafin ta ƙara wannan kuɗi da za a ci an yi wannan. Da baki ɗaya dai abin da ni na lura ilimin ƴaƴanmu ba zai shiga wani hali da ba shi kenan ba, kuma shi ne abin da masana irin wannan harkoki na karatu suka dinga nunawa da ba da damar a nuna gwamnati cewar ga abin da ya kamata ta yi ba abin da ya kamata take ƙoƙari yi ba, shi ne lallai ta sa ido ta kowane hali kan ilimin ƴaƴan talakawa.
Na'am, to a ƙarshe dakta wani kira ko shawara kake da shi musamman ga su mahukunta da iyaye da kuma su kansu ɗaliban da suka samu kansu a wannan yanayi da suka kasa biyan kuɗin wannan karatu ya zama na dole sun dakata da koma makaranta?
Abu biyu ne za mu lura. Na farko dai waɗanda ya kamata masu arziki a tsakanin a wannan lokaci ya kamata su gudunmawa su tashi tsaye da kuma wato ƙungiyoyi wanda aka san suna da ajiye wani abu domin tallafawa wa al'umma su zamanto sun shiga ciki sun ba da damar cewar a taimaka wa ƴaƴa. Ita gwamnati kuma su zamanto da gaske take cewar harkar ilimin nan ko yaya ta shigo ciki kada su bar ƴaƴan talakawa su shiga wani hali wanda abubuwan da za su yi haifa kuma ya zamanto an ƙara wa al'umma wani jidali na rayuwa. Waɗannan abubuwan dole ne masu kuɗin su fito su agaza, sannan gwamnati ta kuma ta ɓullo da hanyoyi da za ta taimaka akan yin waɗannan abubuwan. Karatu ba zai yi ba in aka bawa al'umma a hannun su kawai ba tare da gwamnati ta sa hannu a ciki ba zai yi ba.
Masu saurare har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka cikin shirin yau da gobe. Bari kuma mu je ga Malam Tijjani Muƙaddas wanda ya kafa makarantar da ake ce mashi Haka Tafi a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya inda yake tallafawa yaran da ba sa zuwa makaranta yana maida su makaranta. Da yanzu haka yake ci gaba da halartar wani horo a nan Amurka kan yadda yake ganin sha'anin ilimi a Najeriya da ma sauran batutuwa da suka shafi ilimi.
To a nan Amurka abin da na gani a kullun shine ilimi ci gaba yake yi ta kowane bangare ba wai ci baya ba. Da haka bangaren Najeriya gaskiyar magana idan muka fara za mu fara magana ne akan ilimi na matakin farko. Ilimin nan na matakin farko kamar yadda hukumomi suka ce dole ne kuma kyauta ne, to amma idan aka ba a zahiri ba kuma dolan bane kuma ba kyauta bane, shi yasa muke da yara da yawa da ba sa zuwa makaranta.
Kenan a iya cewa ya zama kamar abaka kenan?
Abaka ne gaskiya ko a rubuce a fefa. To idan aka ce abu furi ne komai za a maka kyauta ne. Daya daga cikin abin da muka yi bincike muka gano cewa yana hana yara zuwa makaranta shine iyayen ba za su iya saya masu uniform ba, ba za su iya saya masu littattafai ba da kayan rubutu da su takalma da sauransu. Wannan abubuwan da na lissafa maki abu ne da akalla sai ya ci 10,000 zuwa 20,000. To wannan yana daya daga cikin abin da yake hana iyaye su tura ƴaƴansu makaranta. Wannan kuma responsibility ne na gwamnati. Gwamnati ce ya kamata ta ce to tunda ilimin kyauta ne za mu ba yaran nan uniform kyauta, za mu saya masu littattafai kyauta, abin rubutu kyauta, takalman zuwa makaranta kyauta, sannan mu ba su transportation abin hawa na zuwa kamar yadda naga America a nan. Kowane yanki akwai makaranta, akwai motar daukan yara ta kai su makaranta. Da sahu motar za ta biyo ta layi, duk yaran da yake makaranta a wannan bangaren zai shiga wannan motar, ita makarantar nan ce za ta kai shi makaranta, ita wannan bosin sannan ta dawo da shi. Kin ga iyaye a nan ba sa zancen, ba sa tunanin kashe kuɗi wajen biya wa yara kuɗin motar zuwa makaranta. Amma a Najeriya a ina ne gwamnati take ɗaukan nauyin transportation na zuwa yara? To idan aka yi haka shine mun tabbatar gwamnatin Najeriya ta yi shirin ba da ilimi kyauta kuma dole. Sannan sai makarantun gaba da secondary school. Ai shi ilimin nan abu ne da ya zama wajibi a wannan lokacin, domin abu ne da yake kawo ci gaba na arziki, ci gaba na ƙasa da komi da komi. To kuma ya za a ce makarantun mu na gwamnati kuma a ce an sa kuɗin makaranta wanda yara ma ba za su na iya biya ba?
To anan menene mecece shawara ka musamman ga su mahukunta?
Gaskiya ne, na farko kamar yadda aka faɗa ɗin ilimin nan akwai makarantar gwamnati public school. Ya kamata duk wata makaranta ta gwamnati ta zama kyauta ne. A baka ilimin kyauta, public ana nufin kyauta ne. Duk ilimi na matakin farko da na secondary school duka kyauta ne. To ya kamata mu yi koyi da irin wannan tsari na America. Misali, ware wani bangare na wannan a ce wannan kawai kuɗin zai na zuwa universal basic education ne wajen gina makarantu, wajen sayan kujeru na makarantu, wajen biya wa malamai kuɗaɗe na yin training, wajen ƙara wa malamai albashi da sauransu. To inda hukumomin mu za su yi irin wannan tsarin gaskiya da ilimin zai ci gaba. Ba wai kawai a ɗau malamai a kai su ƙasar waje su yi karatu ba. Ai mu ma muna da abin da za mu yi, muna da jami'o'in da za su iya yi wa 'yan Najeriya training su sami ilimi, duk ilimin da ya kamata. Don haka ni ina ganin wannan kuɗaɗen da ake kashewa a TEDFUN ya kamata a yi amfani da su wajen gudanarwa na jami'o'inmu da wajen inganta karatun jami'ar da sauransu, wanda a nan gaba da mu je muna ta kai wasu ƙasashe kuɗaɗe fa.
Kila kuma wani zai ce ma irin waɗancan ɗaliban da suka gaza biya, kila da hukuma sai ta biya musu.
Sai ta biya musu.
Ci gaba da karatunsu ya dakata.
Yanzu ya kuka a yi ta tura mutane ƙasashen waje ana kashe, mutum ɗaya nawa ake kashe masa in an tura shi karatu misali a America. A kalla ka yi karatu na shekara ɗaya a nan America sai ka kashe kuɗi da ya kai dala $100,000 wanda ya kai $100,000,000. Wannan kuɗi ne mai yawa. Wannan kuɗaɗe ne da za a amfani da su wajen inganta iliminmu na matakin farko har na gaba da secondary ɗin nan. Gaskiya ne.
Haka. To a ƙarshe ban sani ba duk da ga wannan jan hankali da kai ga mahukunta kamar yadda ka nuna inda ya dace a ce ana tafiyar da harkar ilimin nan, bari mu dawo mu ƙarƙare akan batun irin waɗannan yara da ba sa zuwa makaranta. Kuma a danganci abin da ya kai na ƙalubale, wanda ka faɗi irin ƙalubalen da kuma yadda ake ganin ana samun mafita a nan. Wane jan hankali za ka ƙara yi ga masu kuɗinmu masu arziki a cikin al'umma tunda an taɓo na gwamnatin da za ta yi amfani da arzikin ƙasa ta inganta ilimin masu kuɗinmu na cikin al'umma? Wane jan hankali za ka yi gare su na ganin cewa lalle-lalle an fito an taimaka ma irin waɗannan yara da ba sa zuwa makaranta?
Su yaran nan da ba sa zuwa makaranta ƙaruwa suke ba raguwa ba. Da haka idan kika duba daga 2021 zuwa yanzu, yawan yaran da ba sa zuwa makaranta kamar yadda alƙalima suka ninkawa ma yi. Gaskiya ne, kamar ni a yadda sani na ya kai abu na farko a matakin ilimi da yake fara kawo cigaba shine kamar yadda na faɗa infrastructure. Misali kamar yadda na kawo misali da wani gari da babu makaranta. To a gina makarantar mana. To idan aka gina makaranta kuma sai a fara tunanin meye za a sa a makarantar na amfani da shi wajen karatu kamar kujeru, kamar littattafai, sannan zo maganar malamai, sannan ne kuma za a samu ci gaba a cikin ilimi. Ina so a cikin shekara biyu ya zamanto a Najeriya babu yaro ɗaya da baya zuwa makaranta.
Kana ga hakan zai yiwu?
Zai yiwu idan muka samu abin da muke so. Gaskiya ne, wato haɗin gwiwa da ita gwamnatin. Domin a yanzu sati biyu da suka wuce sai na ga a wata jarida ta Najeriya cewa za a buɗe makarantar shaka tafi ma yara 11,100 a jihar Niger. To wannan abin ya bani mamaki kamar yadda na karanta a jaridun Najeriya. Ce wannan makaranta shaka tafi tamu ce ai. To tunda tamu ce kuma gashi na gani ita UNICEF da ita gwamnatin Niger State za su hada karfi da karfe su bude wannan makaranta ta shaka tafi. Ba su fada mana ba. Amma abin da yake nuna a news din cewa za su bude Transit School a Niger State ga yara 11,100. Kage kelan su mu sun kawar da mu a gefe.
Alhali ku kuka assasa
mu muka hassasa wannan abu. To amma ni dadi naji.
Na'am.
Cewa wannan abin da na hassasa ne. Amma yau gashi gwamnatin Najeriya ta hadu da UNICEF. Za su yi wannan abu.
Na'am.
Sai ce ina ma ita UNICEF ta san cewa ni ne nake wannan abu domin ta neme ni na bata shawara ga yadda za ta yi wannan abun.
Ga yadda ka faro ba?
To amma ba su neme mu ba.
To Allah ya sa yanzu sun ji su neme ku. A ƙarshe kamar yadda na tambayo ɗazu. Wani kira ko jan hankali za ka yi ga masu ƙumbasusa a cikin al'umma na ganin cewa an tallafa ma wannan tsari na shigar da ƴaƴa da ba sa zuwa makaranta zuwa karatu?
Gaskiya ne, na dade kuma ina faɗa shi yaro na kowa ne. Idan ka taimaka masa ba wai shi yaron ka taimaka ba, al'umma ka taimakawa. Da haka idan ka saka ido kuma kana gani yaron nan ya ci gaba da ɓaci ya girma babu ilimi, a ƙarshe abin kanka kai zai dawo, domin a cikinsu ake samun barayi, ake samun ƴan fashi da sauransu, duka ake samun banjik da sauransu. Ko daji yanzu ka shiga Sambisa, ko ina ka shiga ka tambayi ƴan daban nan da suke cikin daji, za ka san cewa ba su yi makaranta ba. So rashin ilimi ya sa suka yi wannan abubuwa. Da haka lokaci ne da masu kuɗi da ƴan unguwa da za su haɗa ƙarfi da ƙarfe su gaya za su tallafa irin waɗannan yaran. Karkace ɗan nan ba naka ba ne, ɗa na kowa ne. Oke, ga yara nan suna ta barace-barace misali a cikin gari. Akwai yaran da ba ma almajirai ba ne, a yanzu ba su da aiki sai bara. Me yasa ba za ka tallafa musu ba yaran nan?
Haka, akwai 'yan siyasanmu da dama wanda kowa ya san irin maƙudin kuɗin da suke ansa a matsayin albashi da allowance da wani abu da ake ce mana constituency project. Wani kirin hankali za ka yi ga 'yan siyasanmu su rika amfani da irin wannan dukiya da Allah ya ba su da kuma shi irin waɗancan kuɗaɗe da akan ce na constituency project ko ayyukan mazaba na ganin cewa an tallafa ma irin wayannan yara wanda kowa kila zai iya cewa yayi imanin babu wata mazaba a Najeriya kila da za a je ba a samu irin wayannan yara ba ko dai suna cikin mazabar in a kauye ne ko a binni ko kuma sun baro mazaba kila sun tafi maraya suna gadaran ba
gaskiya ne wato na farko dai idan har Allah ya baka wani position ko wani matsayi ya kamata kai amfani da wannan matsayin kwanan nan sai na gani shugaban tsofan shugaban majalisa na Najeriya wato Ahmed Lawan ya bude wata gidauniya ta mai da yara makaranta a jahassa kuma a local government din sa to abin da yazo zuciyata lokacin yana shugaban majalisan nan ta dattawa me yasa bai zo da wani shiri ba da za a yi shi a duka Najeriya wanda zai zamanto ilimi na dola kuma ya zamanto free din nan to ya kamata kuma masu kudin mu suna koyi da irin wannan shirin ya zamanto duka anguwa ko constituency da suke su san nawa yaran da ba sa zuwa makaranta a constituency naka guda nawa ne abu na mataki na farko kenan idan ka san guda nawa ne sannan sai ka san cewa to kuma a cikin su guda nawa ne suke so su koma makaranta amma sun kasa komawa to idan ka san wannan to shine fa zaka so ka taimaka musu
na'am
wannan shine mataki na farko sai ka ɗebe su ga baki ɗaya ka saka su a makaranta
na'am a matsayin ka na masani a harkar ilimi kuma mai kishin ilimi wanda sa'o kake da shi ga matasan mu waɗanda suka gaza ci gaba da karatun nan nasu sakamakon wannan ƙarin kuɗin makaranta da akai
gaskiya ne wannan kan wani matsala ce babba a Najeriya wanda yara da yawa yanzu haka sun bar makaranta saboda ba za su iya wannan ba to ba a girman kai gaskiya a rayuwa idan kaga karatun ba zai yi ba kai kokari ka koyi wata sana'a koda ta hannu ce ni na koyi sana'ar hannu na je ni China shekara ta 2012 na je na ƙara fahimtar yadda wannan sana'a take kuma na sake da Abuja na ci gaba da sana'ata ina karatu na degree na farko zuwa da hannuna na sponsoring kaina na master's degree kudin da na fara biya na PhD a University of Abuja da sana'ar da nake yi da ita wallahi na biya kudin wannan makarantar to dan haka ina gani samari da suka rasa karatunsu saboda wannan matsala su koma yin sana'a mutun ya koma yin sana'ar hannu idan baka iya aikin hannu baka nemi dan karamin jari ka dan fara ko fiye wota yau kake saidawa akan titi akwai ranar da zaka samu ribar sa kamar yadda naga a American nan yan America ba sana'ar da ba sa yi ko ba sa jin kunyar sana'ar su ba shi da amfani wai dan kana sana'a wai kana jin kunyar ina yin sana'ar kaza wallahi ko wankin takalmi kake yi sana'a ce yafi a ce kai sata dan haka banga amfanin ka zo dan ka daina zuwa makaranta ba kuma ka zo kai ta zama a gida ka zama responsibility ma iyayenka ko kuma wasu ma suna ma ganin kai barawo ne ka fita ka nemi abin da zaka yi a hannu ka fita kar kai girman ni nayi rayuwa gabaki ɗaya rayuwa ta babu girman kai a cikin ta shi yasa na samu wannan matakin na yanzu
Zamu je ga Binta Ibrahim wato wakilin sashen Hausa da ke Kaduna a Najeriya da bakuwarta a yau Ummu Hani zuwa madafa domin jin yadda ake tuwon alabo da miyar karkashi.
Mai sauraron barka mu da zuwa cikin zauren mu na girke-girke a cikin zauren mu na yau da gobe. Yau muna tare ne da Ummu Hani Rayyan Lamus wadda take daga jihar Nasarawa Najeriya wanda za ta yi mana girke-girke irin nasu na gargajiya.
Eh to kin gani a girkin namu akwai tuwon alabo sana akwai miyan karkashi wanda ake sawa gyada gidan kuma soyayya
shi miyan karkashi ne ake sawa gyada
tabbas haka ne
to mai sauraro sai ku biyo mu ku ji yanda ake wannan ita miyan karkashi mai gyada da kuma tuwon rogo na mutanen Nasarawa to Ummu Hani da me ake bukata idan ina neman shi wannan tuwon alabo da shi kuma miyan karkashi mai gyada
eh to kamar inda ji tuwon ne zaki zaki tanaji garin rogon ki wato garin alabon ki na wanda aka nika aka busar aka nika aka zama da ita gari kamar
garin masara wato garin shi alabo wato kina nufin na rogo kenan busashe
eh busashe garin rogo sai ruwanki in ruwanki ya tafasa zaki dora ruwanki dama idan ya tafasa sai ki sauke ruwan a kasa sannan sai ki tuka tuwa
a'a ba talge
ba talgibo
kawai kai sai ake sawa a hankali ana tafiya
har ya kai daidai kaurin da kike so ya miki sai ki cigaba tuka sannan ita kuma ana tuka shi da karfi sosai kuma ana sa mata karfi sosai
da sauri kenan ake
da sauri ake eh saboda tana iya yin guja ko kuma za ta dudunkule maka baraka ji dadin cin shi ba so ana yin shi saboda dankon shi ma ana yin shi da sauri sannan a tuka shi wannan tuwon kenan
za a dauka ne a maida a cikin tukunya ya sulala ko kuwa ne
a ba wani sulalawa an ga mu tuka shi kenan
nasarawa to ai na sarar yin wannan tuwon nasarawa
tuwon kenan sai kuma da miya ne wannan zaka tare da kayan miyan ka da ka saba su a taruwa albasa sai dai kisan miyan yauki wani lokaci bai fiye san albasa sosai ba to zaka samu a taruwanka albasa ko ta tai sai na bushashen kifi saboda idan ta ci bushashen kifi ta fi dadi
Allah
wallahi
to shikenan bayan na tanajo in abuwa ina bukatar mai
eh manja
to ja ake
manja eh saboda mu akwai can akwai manjan kwara da muke yaki manjan zaki ga yana da gardi ko baka soya shi ba ma yana da dadi shi abin shi muna ce mishi sabon mai
haka
to da shi ake yin wannan miya sai kuma da danyen karkashi
to
to da yake mu a can muna da wasu kananan karkashi haka aje gaina da yauki sosai kuma daga ka dan saka shi haka yana dan hada jikin shi baya irin warwaran nan da wasu zaka suke yawa
to abin da muke bukata kin ce akwai tarugu ko ta tasai ko kuma hada guda biyu sai dan albasar ka sai gishiri sai abin dan dano sai ita kanta karkashin to kuma na jikin cewa akwai gyada
sai kuma gyada na'am
ita gida mamaki da ban taba jin cewa a miyan karkashi ita ana sa mata gida ba
gaskiya kowa idan da ce ana sa gida irin a cikin miyan namu sai ga suna mamaki ta yaya za a yi a fara cin wannan miya
eh to yanzu ita gidan ya za a yi ita sauran abubuwan kuma yanzu sai mu bi da bi domin mu gabatar da miyan namu
eh to ita gidan kika samu ta zaki soya ta ne kamar da ake soya na kunu ita saboda ta sai ta dan yi kanshi
wato a dan bata tsoro haka
yawa a bata tsoro amma ta dan jijiki dai dan horon ba wai ka tai sama sosai ba dan ba wai tai baki dan tai baki daga miyan mata baci wani lokaci tana irin daci to idan kika samu sai kika dan soya sai a daka ta wasu lokaci wasu suna iya shekewa wasu kuma ba sa sheke
wato wasu ba su damu da bawon ba
wasu ba su saba amma kana saba za ka iya dake ta gaba daya sai a daka wannan bawon daka ta ake yi sosai har sai manta ya fara fitowa ma daga cikin ta tayi laushi sosai sai kuma mun a gefe bayan kin gama sai ki daura ruwanki ki
sa ne zan fara dora a cikin tukunyan da zan dora ni miyan nan
ito kayan miya like sa kayan miyanki da kika jajjaga ki zuba dan dano ma ba zaki saka shi a lokacin ba da gishi saboda yana tsinka karkashin to zaki saka kayan miyanki ya tafaso idan ya tafasa kika zuba karkashinki ya gama shi ma ya tafaso ya nuna sai ki sauke shi kasa to bayan kin daura kayan miyanki kin zuba kayan miyan kin sa ruwa sannan sai kuma ki nemi kifin ki zama na shi ana sa bushashen kifi sai ki gyara kifin ki sa shi a ruwan zafi wani lokacin ana wanke zama da gishiri saboda cire kwayoyin cuta da kuma kashe su wato ainihin tsutsotsi da suke cikin kifin bayan kin wanke kifin kin wanke kin ciccire kwayoyin kin ajiye a gefe sai kuma daddawa na manta ban yi bayanin shi da a farko ba to daddawa wasu dai suna son daddawa wasu kuma ba sa son amma idan kina son daddawa ko ke ma abociyar cin daddawa ji za ki iya zuba daddawar ki iya inda kike so amma gaskiya kumiyan karkashi ba daddawa kan ba ta daɗi
haka
to sai ki sa daddawar ki a cikin ruwan ya tafasa ki kara sa ruwan kifin naki duka ki hada su dai guri daya samu ki hada wannan abubuwan in yayi ya tafaso sai ki zuba wato ainihin karkashin naki
wato duk har zuwa wannan lokacin fa ba a sa manja ba
ba a sa manja
ba kuma a sa dandano da kuma gishiri
ba a saka wa saboda kina saka wa tsinka su za su yi kuma karkashin naki dama kin san karkashi yana da kasa
haka
dole sai kin tsitsince shi kin karkada kasa ki wanki ai ba a wanki da karkashi saboda yauki yake da shi za ki wanke yaukin sannan sai ki zo ki zuba idan ya tafaso ya nuna bayan ya gama nuna sai ki sauke shi sai ki fashi ya huce a kasa sai ki dauko wannan shi gidan naki sai ki dauko manjanki sai ki kwaba da shi sai ki kada shi sosai saboda abin ya bi jikin shi ya hade gaba sai ki sadan dan ki hade shi sai ki jiga ki ci gaba da juya saboda kuma gashi dan ta ji bushashe fi
to wata ran nasara mun gode da wannan girki naku
ni ga ina godiya
to baki dai masu sauraro anan muka kaga karshen shirin na yau a madadin wanda ya daidaita mana sauti bai hada mana kuma shirin baki ɗayan sa Mr. Solomon Abu da dukkan waɗanda kuka ji muryoyin sa a cikin shirin da ma sauran abokan aiki da suka bada gudunmuwa har shirin ya zo muku kamar yadda kuka ji shi ni Hawwa Sharif ke sallama da ku daga nan birnin Washington DC ku huta lafiya sai an jima ku.